Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Ibrahim Kalmusi Garba ne tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi na yau Alhamis 13 ga watan Janairu. A cikin shirin za a ji cece kucin da ake yi game da takunkumin da kasashen ECOWAS suka kakkaba ma gwamnatin mulkin sojin Mali.
Mutanen Mali suka yi juwala, ta'addanci za su nufa. Menene talauci shike kawo ta'addanci? Zai komawa duka kasashen ECOWAS.
Za kuma a ji ƙarin bayanin da shugaban hukumar tantance cancantar gidajen yada labarai a Najeriya NBC ya yi kan dalilin dake hanin da aka yi wa kafar Twitter a Najeriya.
Kuma dole ne da zamanto ofishinsu da su bude zamanto dan Najeriya ne zai rika shugabantar wannan ofis din. Dan Najeriya ne wanda ya san mutuncin kasansa, wanda ba zai dake ta mutuncin kasansa ba shi.
Kamar kowace ranar Alhamis, yau ma za a ji shirin na kasa ba kasawa ba da Salmanu Barma ke gabatarwa. Za a ji sharhin jaridun Ghana da kuma su kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraro kan kira suna aje mana. Amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Kwamitin Majalisar Wakilan Amurka mai binciken boren da aka yi a ginin Majalisar Dokokin Tarayyar Kasar ta Capital a jiya Laraba ya buƙaci ya yi wani zaman amsa tambayoyi da kuma samun bayanai daga shugaban marasa rinjaye Kevin McCarthy. Hakan yana nufin kamar kwamitin yana karkata bincikensa zuwa babban aminin tsohon shugaban Trump a majalisar. Dan majalisa Bernie Thompson na jam'iyyar Democrat, wanda shine jagoran kwamitin binciken, ya buƙaci McCarthy ya bada bayanai ga kwamitin mai wakilai tara game da wannan tarzoma da aka yi a watan Janairun bara da kuma maganganun da ya yi da tsohon shugaban ma'aikatar fadar White House Mark Meadows a wasu 'yan kwanaki kafin a kai wannan hari a majalisar. Ya kuma zama wajibi mu san yadda aka kitsa shirin shugaban na harin 6 ga watan Janairu har ya zuwa ga yunkurin da aka yi na canza sakamakon zaben a lafazin Thompson cikin wasikar da ya aiki. A halin da ake ciki kuma, 'yan majalisar dokokin Amurka daga duka jam'iyyun biyu sun aika wata wasika wa shugaban kwamitin ƙasa da ƙasa na wasannin Olympics Thomas Bach, inda suke neman ba'asi game da alakar kwamitin da wasu kamfanonin kasar sun guda biyu waɗanda ke amfani da audukar da ake samowa daga lardin Xinjiang na Sin ɗin wajen yin kayan wasanni. Ana zargin Sin da aikata kisan kiyashi da tursasa yin aikin wahala ga musulmi 'yan ƙabilar Uyghur da suka fi yawa a wannan lardin, amma Sin ta musanta hakan. Wasiƙar ta ce audugar da ta fito daga lardin Xinjiang na da nasaba da aikin tilas da kuma zaluncin da ake tafkawa a fakaice a lardin, in ji wannan wasiƙa. Akwai damuwa game da yiwuwar jami'an Olympics ko wasu da ke halartar wannan wasannin Olympics ɗin na wannan shekara ta 2022 su sanya kayan da aka kazanta da aikin tilas, kamar yadda babbar hukumar Majalisar Dokokin kan al'amuran sun ta rubuta a cikin wasiƙar. Labaran suna zuwar muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Alƙalan kotun kolin Indiya sun ce za su kaddamar da wani bincike game da barazanar da wasu 'yan Hindu masu tsatsauran ra'ayi ke yi wa musulmi tsiraro a jihar ta Uttarakhand da ke yankin arewacin ƙasar. An ba da wannan sanarwa ce bayan da wani alƙalin kotun kolin wanda ya yi murabus ya shigar da koke, inda ya buƙaci da a gurfanar da akasarin shugabannin mabiya addinin Hindu waɗanda ake zargi da yi wa musulmi kisan kiyashi. An ce an yi waɗannan kalaman janyo tashin hankali ne a wani gangamin 'yan addinin Hindu da aka gudanar cikin watan jiya a lardin na Uttarakhand.
To, kafin Hanifa ta kawo muku kashi na biyu na labaran duniya, bari mu nufi jamhuriyar Niger, inda za a ji tsokacin masana da wasu masu ruwa da tsaki kan kakkaba takunkumin da kasashen ECOWAS suka yi ma gwamnatin sojin Mali. Sula Barma, gare ka.
Matakin mayar da kasar Mali saniyar ware a sahun kasashen yammacin Afirka sakamakon rashin nuna alamun shirye zaben da zai mayar da mulki a hannun fararen hula abu ne da masana ke ganin ba zai haifar da ɗame ido ba a fannin tsaro a yankin Sahel, ganin cewa rufe iyakokin ƙasar da makwabtanta ka iya zama wani shinge ga dakarun tsaro a yakin da suke gwabzawa da 'yan ta'adda, kamar yadda mai fashin baki a fannin tsaro Alkasim Abdulrahman ya bayyana.
Tunda za a samu raunin dangantaka ko hudda tsakanin sojojin kasashen ko jami'an tsaron kasashen da su jami'an tsaro na Mali da su sauran na mambobi na ECOWAS musamman na jamhuriyar Nijar da na Burkina Faso, kuma su wannan sojoji na haya na Rasha da suka zo su kasashen wa'annan makwauta ba su amince ba da su a matsayinsu na abokan hudda, to za a samu matsala.
Editan jaridar Lebanon Jami'i a cibiyar nazari da bincike ta Norbert Zongo Musa Aksar na cewa shugabannin kasashen sai dawo ba su yi la'akari da abin da zai biyo baya ba kafin yanke hukunci akan kasar Mali.
Tunda yawan sojin Niger suka kori 'yan ta'adda, to da yake an tuhe iyaka tsakaninmu da Mali, to ba su da incin su je su shiga kilomita 50 da yadda aka saba gani su shiga hau su wuce ma su bi waɗannan 'yan ta'adda haccan cikin wannan kasashe. To wannan babban matsala ce ta abin da ta shafi wannan yankin. Ga iya ka duba kuma ko kasashen Burkina ko kasa Ivory Coast ko duka dai kasa ta ECOWAS wadda dai take da iyaka da Mali wanda za ta biya 'yan ta'adda. Da yake kasar Mali wasu 'yan ta'adda suke rike da wani bangare, to daga wannan bangaren sai su kama sauran kasashen hari.
Makwabciyar Mali wato kasar Algeria wacce ba ta cikin kungiyar ECOWAS ta yi ta yin sulhu ga bangarorin biyu. Masana sun yaba da wannan dattako na Algeria.
Shugaban kasar Algeria ya ce zai kokarin kasar shi ta shiga tsakanin ita ECOWAS da Mali don a samu maslaha, amma bai goyen bayan a wuce wannan shekara a ce ba a yi zaɓuɓɓuka ba. To ka gani abinda ake buƙata ne cikin halin da ake ciki.
Mutanen Mali suka juwala ta'addanci za su nufa, menene talauci shike kawo ta'addanci? Zai komawa duka kasashen ECOWAS. Ita Algeria ta san tana da babban iyaka da Mali, ita ma ta ji ciwo dan shi ne ta yi wannan sankaye dan a shawo kan wannan matsala.
Sanannan abu ne cewa matsalar tsaron da ta'addabi yankin Sahel shekara da shekaru wani abu ne da ya samo tushe daga yanayin da ake ciki a arewacin kasar Mali, yankin da kungiyoyin ta'addanci suka mayar da shi matattara, wanda kuma ke ba su damar tsallakowa Niger da Burkina Faso, yayin da sannan a hankali abin ya fara danganawa zuwa iyakokin jamhuriyar Benin da Cote d'Ivoire. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Tuwa gaida Suleiman, yanzu kuma ga Hanifa dauke da sauran labaran duniya.
Ƙungiyoyin 'yan ƙabilar Yazidi da masu fafutuka suna maraba da shawarar baya-bayan nan da Faransa da ƙasar Sweden suka yanke ta kafa wata tawagar bincike ta haɗin gwiwa da za su taimaka wajen gurfanar da tsofaffin sojojin ƙungiyar ISIS waɗanda suka gallaza wa mabiya tsirarin addinai a Siriya da Iraq. Kasashen yamman biyu sun hada wata tawagar bincike ta haɗin gwiwa a makon da ya gabata domin duba gallazawar da aka yi wa ɗan adam da kuma yaƙi da Yazidawa da sojojin kasashen waje masu alaƙa da ISIS suka yi lokacin da ƙungiyar marasa tausayi ta yi mulki a wasu sassan Siriya da Iraq ɗin. Ƙoƙarin da Faransa da Sweden ke yi a ɓangaren binciken na samun kulawar hukumar kula da shari'ar manyan laifuka ta Tarayyar Turai. A jiya Laraba, sashin Baitulmalin Amurka ya sanya takunkumi ga wasu 'yan kasar Koriya ta Arewa da ake zargin suke da alhakin samar da kayayyakin makamin hallaka ɗimbin mutane na Pyongyang da kuma shirin makami mai linzami. Takunkumin ya biyo bayan harba makamai masu linzami guda 6 tun a watan Satumban da ya gabata. Nufin Koriya ta Arewan shine ci gaba da amfani da wasu da ke kasashen waje don su taimaka mata wajen samar da makamai. Bisa bayanan Brian Nelson, jami'in sashin Baitulmalin mai kula da harkokin ta'addanci da bayanan kuɗi, ya ƙara da cewa harba makamai na baya-bayan nan da Koriya ta Arewar ta yi ya nuna shaidar cewa ta ci gaba da haramtacciyar shirinta duk da kiraye-kirayen da al'ummar duniya suka yi na diflomasiya da kuma hana makaman nukiliya.
A gaida Hanifa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu tafi Najeriya mu ji hirar da aka yi da shugaban hukumar tantance gidajen yada labarai a Najeriya NBC Alhaji Balarabe Illela kan janye dakatarwar da aka yi ma kafar sada zumunta ta Twitter. Daga Abuja ga Nasiru Adamu Elikaya.
An dage takunkumin ne sakamakon cika wasu sharuɗa da kamfani na Twitter din ta yi a lokacin da aka samu takunkumi saboda kutse da suka yi na neman keta haƙƙinmu ko kuma keta ƴancinmu a matsayinmu na ƙasa. Aka gindaya mu sharuɗa kuma sharuɗanmu kusan guda goma sun riga sun cika wajen bakwai daga cikin wannan sharuɗa ɗin, kuma sauran ma da su cika su, amma tunda sun riga sun cika yawancin abubuwan da aka gindaya musu, to shine shugaban ƙasa ya ga cewa ya kamata a bar su su ci gaba da harkokinsu.
Balarabe Shehu, waɗanne ne akalla muhimman sharuɗa ku biyu ko uku da suka cimma ko kuma aka gindaya?
Na farko, babu yadda za a yi a ce kuna da kamfani kuma kuna cin moriyar ƙasarmu ta kasance ɗaya daga cikin babbar kasuwarku a yadda anan da kuke samun kuɗaɗe masu yawa a cikin nahiyar Afirka, sannan kuma ba ku da ofis a Najeriya. Saboda an ba su wannan sharuɗa ɗin, kuma wannan sharuɗa ɗin suna ƙoƙarin ganin cewa sun cimma shi. Amma babban sharadin da suka riga suka amince da shi shine na cewar dole ne su registan kamfani a Najeriya. Ya zamanto ana kiran wannan kamfani Twitter Nigeria Limited. Saga dole wannan zai bada dama wa Najeriya san cewa Twitter ɗaya ne daga cikin kamfanonin da suke a wannan ƙasar, kuma za su iya aiki ne bisa ka'idojin da aka sharaɗanta wa dukkan kamfanoni. Sannan kuma na biyu, dole ne su riƙa biyan harajinsu a Najeriya. Abu ne wanda yake mai kyau, ba komai dace ba a ce kuna cin gajiyar ƙasarmu sannan kuma ba ku biyan mu haraji. Kaga wannan ba daidai ba ne, to amma sun yadda yanzu cewa za su riƙa biyan haraji a nan Najeriya ɗin. Kuma dole ne ya zamanto ofishinsu da su buɗe, ya zamanto ɗan Najeriya ne zai riƙa shugabantar wannan ofis ɗin. Ɗan Najeriya ne wanda ya san mutuncin ƙasarsa, wanda ba zai yadda a keta mutuncin ƙasarsa ba, shi ne za su zai shugabanci wannan ofis ɗin. Sannan kuma dole ne wannan kamfani a cikin algar ɗakin da take na Twitter ba za ta bari a yi amfani da dandamalinta ba wajen cin mutuncin Najeriya ko kuma cin mutuncin wani ko wata ko wasu ko wani addini ko kuma a yi zagon ƙasa ma Najeriya ba.
Alan Balarabe, in kamfani ya saba wasu daga cikin wannan ƙa'idojin ya nuna za a sake ɗaukar wancan matakin kenan?
To me zai hana a ɗauka kuwa, tunda ai an dawo da su ne bisa sharuɗa. Ina so mutane su fahimci cewa Najeriya ƙasa ce mai ƴanci, kuma ni misali anan na zauna a ƙasashen duniya da dama, na san irin dokoki da sauran ƙasashen duniya suke kafa ma irin waɗannan kafofi na social media, ko su Twitter ne ko Instagram da sauransu. Mu ma anan ba za mu yadda ba. Ba za mu bari kamfani ko daga wata ƙasa ta zo ta ce za ta bi ƙarfin ƙasarmu ko ta bi ƙarfin gwamnatin ƙasarmu ba. Wannan ba zai yi ba. Sun dawo ne bisa sharuɗan da gwamnatin tarayya ta ga cewa su ne suka dace domin kare mutuncin Najeriya da 'yan Najeriya da kuma 'yancin Najeriya na zama ƙasa mai cikakken iko. To idan suka kauce waɗannan, gwamnati ba ta da hannu tana kallon tana abin da suka ga dama na zagon ƙasar Najeriya ba.
Shugaban hukumar tantance gidajen yaɗa labaran Najeriya kenan Alhaji Balarabe Illera a hirarsa da Nasiru Adamu Elhikaya. A kuma gaida Nasiru, wannan shirin na zuwa muku ne dai daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na yanar gizo, wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Kafin mu kai ga shirin mu na gaba, a ɗan shakata da wannan.
Da ke nake kwatance ashe, ke nake take shi ashe, bazan iya dunya da ke ba, bazan iya wance da ke ba. Wai me ake nufi, kasar mu ba kamar tanni na ce. Wai me kuke nufi, ban so ni kasa ta tauma ce. Why you got to doubt it? Younger than I did.
Ina kiran jama'a ku ba ni kunnan ku ina kira ne ni dan uwa nake ku ina kira al'umma ku ban tunanin ku ku dai sani cewa wanga kaza ce ta ku yan uwa na kasar mu zamu yoke shi kada da mu kwasa kasar mu zamu ya duba
Isa anji yanzu kuma lokaci ne da zan dan za ku da gefe guda Silabar ma ya gabatar mana da shiri na gaba.
Nakasa
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 ba kasawa ba.
Jama'a assalamu alaikum, barkarmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mumuni Barma. Shirin na kasa a makon jiya ya samu bakuncin Aliyu Hayya Gwarzo, shugaban kungiyar makafin arewacin Najeriya. Wanne a kashin farko na hirarsu da Nasiru Adamu El Hikaya ya gabatar da wannan kungiya mai fafutukar kyautata rayuwar makafi kafin ya yi bitar abubuwan da aka tantauna a kansu a yayin taron da suka gudanar a kwanakin baya a Kano. To a yau za mu dora daga inda Haji Ali ke amsa wannan tambaya.
Wato Ali Gwarzo, akwai watannin baya ka yi magana lokacin kafin kai ma ka shiga wannan mugamin na makarantar ku da take naga Bawudil ne ko Maririya nan anguwar yan goro nan ta Kano. Ka kuka cewa lalle an canza makaranta a maida ita makarantar mata, an karbe ta daga hannunku inda kuke koyon sana'o'i yanzu ya wani hali ake ciki?
Ba a dawo da Maririn a matsayin makarantar makafi da gurago kamar yadda take da ba, amma akwai wani building a dawakin kudu wanda aka dauki waɗannan makafi da su gurago da suke a wannan Maririn aka mayar da su. Gida ne babba da komai da komai, har computer block yanzu an yi a gurin wanda makafi da guragun nan za su dinga amfani da shi. An yi mana replacing ai a lokacin ina fada da wancan gwamnan ya kwace mana Mariri da ya kai mu ma dajin Falgore yayi mana wata makarantar ya ce ita ce a madadin Mariri. Ba za mu koka ba domin hanyar ilimi ba ta nisa, za ka iya tafiya har China don neman ilimi balle daga Kano zuwa dajin Falgore, kuma duk aljanin da suke cikin wannan dajin mu idan muka zauna wallahi aljanin sai sun bar gurin. To da ya kai mu Falgoren mu
wannan da ya dudda ba a dawo da makaranta ta Mariri ba, an sama muku wata makaranta ta musamman a dawakin kudu inda yanzu har da na'ura mai kwakwalwa makafi suke karatu.
Wannan tabbas ga mota ta nan na san yanzu in Allah ya yarda ko baka ita ne kai awa hudu kana tafiya zaka je Kano. Kuma in ka ce ina ne makarantar makafi da kurame da gurago wanda mai girma gwamna Kadimul Islam Dr. Ganduje ya ba makafi, za a kai ka wannan makaranta. Wannan mun fada tsakaninmu da Allah ya faru kuma haka aka yi.
A duba yanayin baya ga dama ilimi shi ne kashin bayan kowace al'umma, manya da yara, banda su manya da suke karatu, ya yaran ku da ana ganin za ka ga makaho da yan yaran su suna ta yawo su wuni suna yawo shi bai samu biyan bukata ba yara ko ba su je makaranta ba
alhamdulillahi rabbil alamin mu a jihar Kano ba zan ce wannan ya zama tarihi ba amma dai cikin kashi 100 to makafin mu kashi 75 cikin 100 ba sa bara suna makaranta waɗansu suna jami'a Bayero waɗansu suna Sa'adatu Rimi waɗansu suna legal waɗansu duk ga sunan dai a yanzu a jihar Kano wallahi muna da makaho mai digiri 1 mai digiri 2 mai digiri 3 wanda duk a sanadiyar yin ilimi kyauta din nan da aka kirkiro mutanen mu suna tafiya su yi karatu ƴaƴan su kafin mutum ya tafi kafin makaho ya tafi tasa makarantar sai ya tabbatar da yaransa sun tafi tasa makarantar sannan ba ka da wata matsala da ka ce yaranka ya kai yadda zai iya tafiya makaranta zaka saka shi za mu rubuta takarda ta free education mu kaiwa shugaban wannan makarantar cewar wannan dan disabled ne ko dan makaho ne saboda haka gwamnati ta dauke masa biyan makaranta ba zai biya ko kwabo ba saboda haka muna jin dadi kuma yaran mu da mu muna karatu a jihar Kano fiye da cikin Najeriya
algurdu da kake hango wannan in ya daure nan da a ci shekara 10 ya zama makafi manya da yara suna karatu
to ni ina ganin idan wannan ya dore to ina mai tabbatar maka da cewa sai ka dauki kudi ka ba makaho sadaka ya jefe ka da su kuma sai ya tuhume ka ma menene dalilin da ya sa maka bashi sadakar ya zo kanka ya tsaya ya ce taimaka min ne abinda kullun gwamnan Kano yake so ya gani kenan yaga ba mabaraci a kan titi ba mabaraci a kasuwa ba mabaraci a lunguna ko office ta hanyar me ta hanyar kyautata masa ta hanyar inganta mutuncinsa ta hanyar bashi ilimi ta hanyar taimaka masa da transport ta hanyar bashi lafiya kyauta ma'ana asibiti na gwamnati ya zama free
wadannan irin abubuwan makafi suka fi samun damar karantawa
to duk abin da ka san ana karantawa makaho yana karanta da kan kimiyyar dan adam da kan English literature harkar lafiya Hausa physics chemistry aikin gona idan ka je jami'ar Bayero zaka ga ana roshin tsakanin mai ido da makaho kowa yana special education ba mu da wani subject guda ɗaya wanda muka dauka a matsayin mu na mu ba ma gani wai shi muka rike ya zama shine jarin mu a'a abinda kowa zai iya yi a makaranta shi muke yi
to masauraro nan zamu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe zamu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so Yanzu a madadin shugaban kungiyar makafin arewacin Najeriya Ali Yahya Gwarzo da wakilin muryar Amurka Abuja Nasir Adamu Elhikaya ni Sule Mumuni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku muni lafiya.
Shagai da Sulaiman yanzu kuma ga Ridwan Abbas da sharhin jaridun Ghana.
Jaridar Ghanaian Times da muso masharhin jaridun na yau kuma babban labarin da ya fi sha matakaishi ne kasar Mali ta yi tir da Allah wadda yi da takunkumin kungiyar ECOWAS na rufe bakin iyakokin kasashenta a ranar Lahadi kungiyar ta ECOWAS da West African Economic and Monetary Union wato WEMIA sun ka akaba wa kasar takunkumi na tattalin arziki da diplomasiya a bisa amshi ga burin shugabannin sojin Mali din na tura zaben kasar har shekara ta 2025 ita kuma jaridar Daily Graphic wannan labarin ya fi sha mata kai wani gungun mutane suna neman ra'a sauki maga kujerar hukumar zaben kasar da mukaddasanta guda biyu saboda hanawa yankin nan da a takaice ake cewa sal kada zabi jaridar ta ce sun gabatar da kokon ga shugaban kasa na fidda maga kujerar hukumar zaben kasar Jean Mensah da mukaddasanta guda biyu Dr. Bosman Erika Sari da Samuel Titi game da yadda suka ga zaworan ba yadda dama mazauna yankin Santo Kofi Akpafo Lolobi da Lekpe da atakice ake cewa sal su ainihin kada zabi a babban zaben shekara ta 2020 ana ne mara afuwa mamman san Thompson ke fada wa sojojin kasa sannan akan labarin ƙarya cewar dangin Akufo Addo na amfani da jirgin shugaban ƙasa wurin gabatar da harkokin su na kasuwanci a ƙasar Ingila. Jaridar The Herald ce ta ruwaito wannan. Jaridar ta ce Daraktan Zartarwa na Alliance for Social Equity and Public Accountability ASAPA a takaice Mensam Thompson ya gabatar da nemar gafara ga sojojin ƙasar Ghana saboda jawabi da ya gabatar a kuskure ko kuma daina ƙarya dangane da amfani da jirgin shugaban ƙasa na sojojin ƙasar Ghana wanda ya ce dangi na shugaban ƙasar sun yi amfani da shi wurin kai ziyara da kuma yin kasuwanci a ƙasar Ingila. Ridwan Allah Mukhtar Abbas, Sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
To yanzu kuma sai wasu kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare kan kira waya kuna aje mana.
Assalamu alaikum Sashen Hausa Radio America. Kai tsaye daga Uzeni, My Heart, bakon Sani na gajiyar Kaduna, Najeriya. Zan ba da ra'ayina ne musamman matasan Najeriya. Ya kamata mu tashi mu rungumi sana'an yi saboda rashin sana'an yi shi yake haifar da abubuwan da bai dace ba. Ita kuma gwamnatin Najeriya ta yi tafin ƙasa masana'antu don al'umma ya samu aikin yi.
Assalamu alaikum Sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Magaji Sukafa Zaida, Garki Local Government, Jigawa State. Don Allah muryar Amurka, ku isan min da sakona ga shugaban mu ta Allah na Najeriya Alhaji Bello Badeje. Ya kamata ya shiga cikin daji ya tattauna da ɗan uwansa ko ku Fulani da ake zargi da wannan kare-kare da kone-kone da sace-sace, kamar yadda Ahmed Muhammad Gumi malamin addinin Musulunci nan ya shiga cikin daji, shi ba Bukulata ne bane, ya je tattauna da waɗannan mutane.
Bakka Adama da ya fata daga ƙaramar hukumar Gombe na jihar Adamawan Najeriya, ƴan wasan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Najeriya wato Super Eagles da ke wakiltar Najeriya a gasar ƙwallon ƙafa ta nahiyar Afirka da ake yi a halin yanzu a ƙasar Kamaru. Hakika kun fara da ƙasar dama a jiya, amma fa wuyan aiki ba a fara ba. Dan haka mu ɗan Najeriya muna fata a wannan karon wannan ƙungiyar ƙwallon ƙafa wato ku ƴan wasan Super Eagles za ku kire mana kitse daga wuta. Bakka Adama da fata daga ƙaramar hukumar Gombe jihar Adamawan Najeriya. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum Sashen Hausa Radio America. Sunana Ɗanɗa Mijeja, Kadara, jihar Niger, Najeriya. Ina kira da shugabanninmu ƴan siyasa wanda suke bukata su fito takara shugabancin ƙasa kamar yadda Tinubu ya nuna kansu a tada shugaban ƙasa. Haka kuma Kabila Ibon nan da ya nuna kansu yau Talata ya je tada shugaban ƙasa shi ma yana son takara. To kowa yana da dama ya fito ya nuna farin jininsa. Duk ranar da za a yi firamari, duk wanda Allah ya ba shi ne ɗan takararmu.
To da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai an manfa a takaice.
An ji cewa kwamitin majalisar wakilan Amurka mai binciken boren da aka je aka yi a ginin majalisar dokokin tarayyar ƙasar ta Capital a jiya Laraba ya buƙaci ya yi wani zaman amsa tambayoyi da kuma samun bayanai daga shugaban marasa rinjaye Kevin McCarthy. Hakan yana nufin kamar kwamitin yana karkata bincikensa zuwa babban aminin tsohon shugaban Trump a majalisar. Ƙungiyar 'yan ƙabilar Yazidi da masu fafutuka suna maraba da shawarar baya-bayan nan da Faransa da ƙasar Sweden suka yanke ta kafa wata tawagar bincike ta haɗin gwiwa da za ta taimaka wajen gurfanar da tsofaffin sojojin ƙungiyar ISIS ɗanda suka gallaza wa mabiya tsirarun addinai a Siriya da Iraq.
To masu sauraro, nan muka kawo ƙarshen shirinmu na Hansi, sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hanifa Kabir Isa wacce ta taya ni gabatar da shirin, sai kuma Solomon Abu wanda ya haɗa ya bada umarni, da injiniyanmu na yanzu Malam Zubair, ni Ibrahim Kalma Cigarba ke cewa sai anjima, wassalam.